Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19:31:60 sai kuma kilowatt 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Lahadi 13 ga watan Janairun shekara ta 2019. Sunana Salfil Hashin Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Masu sauraro sai ai mana afuwa dangane da rashin jin kide-kiden bude wannan tashar da muka saba kawo muku a dalilin samun tangardar na'ura da muka fuskanta. Amma injiniyoyin mu na aiki tukuru domin ganin an shawo kan wannan matsala. Bayan an saurari labaran duniya maimakon shirin zabe ko nadi da muka saba kawo muku, za mu kawo muku karshen hirar da sashen Hausa ta yi da manyan ƴan takarar shugabancin Najeriya da suka hada da shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma ɗan takarar babban jam'iyyar adawa a Najeriya PDP Alhaji Atiku Abubakar. Sai kuma rahoto na musamman da zai biyo baya, amma kafin nan ga cikakkun labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana da ƙwarin gwiwa cewa Amurka da Turkiyya za su amincewa da hanyar da za ta kare 'yan tawayen kurdawa da ke Siriya bayan ficewar dakarun Amurka daga ƙasar. Pompeo ya gana da ministan harkokin wajen Turkiyya kuma ya ce akwai alamun ƙasashen biyu za su amince da wata yarjejeniya da suke tattaunawa a kai. Pompeo ya ce abu ne mai yiwuwa su amince da yarjejeniyar ta hanyar da za ta bai wa Turkiyya dama kare ƙasarta yayin da ba za su shiga harkar kurdawa ba waɗanda ba su da wata barazana. Ƙasar Turkiyya da yana kallon yawancin ƙungiyoyin ƙwardawan Siriya a matsayin ƙungiyoyin 'yan ta'adda kuma ta yi alƙawarin kai musu hari. Barazanar dai ta ƙara ƙarfi lokacin da Amurka ta fara shirin kwashe sojojinta daga Siriya bayan da shugaban ƙasa Donald Trump ya bayar da izini. Ɗan takarar shugabancin ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo Martin Fayulu ya ƙalubalanci sakamakon zaben a ƙasar a kotu, yana mai ikirarin cewa ya kayar da abokin takararsa Felix Tshisekedi da tazara mai yawa. Tun ranar Juma'a kwamitin yakin neman zaben Fayulu ya ce shi ne ya lashe zaben da ƙuri'u kashi 61 cikin 100. Yana mai kwatanta yawan ƙuri'un da majami'ar Katolika ta fitar wadda ta yi amfani da masu saka ido a zaben 40,000 a duk faɗin ƙasar. Fayulu, wanda yanzu haka aka jibge sojoji a wajen gidansa, ya nemi da a sake ƙidayar ƙuri'un zaben. Ranar Alhamis Amurka ta buƙaci Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da ta fitar da sahihin sakamakon zaɓar, tana mai gargaɗin saka takunkumi ga duk wanda ya ƙoƙarin kawo tsaiko ga demokuraɗiyyar ƙasar. Yau ranar Lahadi ce ta zama rana ta ƙarshe da ya kamata a fitar da sakamakon zaɓen tare da rantsar da sabon shugaban ƙasa ranar 15 ga watan Janairu. Hukumomi a ƙasar Faransa sun ce wata gobara da iskar gas ta haddasa a wani gidan gasar Broly da ke birnin Paris ta kashe 'yan kwana-kwana biyu tare da raunata wasu mutane masu yawa. Fashewar da ta faru jiya Asabar ta farfasa tagogi da ƙofofi ta kuma yi watsi da motoci. Jami'an 'yan kwana-kwana sun yi ta zaro mutane daga suka raunata daga tagogi kuma suka kwashe mutanen da ke cikin ginin yayin da hayaƙi ya turnuƙe. Da yake magana daga inda gobarar ta faru, ministan cikin gida na Faransa Christophe Castaner ya yi gargaɗin cewa gobarar ta yi ɓarna sosai kuma ya ce akwai 'yan kwana-kwana wajen 200 da ke aikin kashe wutar. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya Amurka da aka yi ya kafa tarihi a yau ɗinnan Lahadi, yau rana ta 23, wannan rufe ma'aikatan da aka yi ya zama mafi tsawo a tarihin Amurka. Rufe ma'aikatan ya samo asali ne daga bukatar shugaba Donald Trump ta a samar da biliyoyin daloli a gina katanga tsakanin Amurka da Mexico, wanda kuma majalisar wakilan Amurka mai rinjaye da 'yan Democrat ke da adawa da shi. Trump ya bayyana abin da ke faruwa akan iyakar da yunkurin mamaya, to amma daga bisani ya ce ba zai ayyana dokar ta ɓaci ba a halin yanzu a matsayin wata hanyar samun kuɗin gina katangar da kuma kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan da aka yi. A kalamansa na baya-bayan nan, kan takaddama tsakaninsa da 'yan Democrat wadda ta biyo bayan bukatar da ya gabatar ta kuɗi sama da dala biliyan 5 a matsayin kashi na farko na kuɗin gina katangar, shugaba Trump ya ce shi ya fi sanya ga 'yan majalisar dokokin tarayya Amurka ta kada ƙuri'ar amincewa da samar da kuɗin. Jaridar The New York Times ta ce jami'an hukumar bincike ta FBI sun damu matukar taki-taken shugaba Donald Trump bayan da bayan da ya kori shugaban hukumar ta FBI James Comey don haka suka shiga bincike ko shin yana zagon ƙasa ne ga muradin Amurka. Jaridar ta ce majiyoyinta wasaffin jami'an hukumar ne da wasu mutanen da ke da masaniya game da binciken. Waɗanda duk suka buƙaci a sake sunansu waɗanda ranar Juma'a suka ce jami'ai sun shiga binciken sanin koshin shugaba Trump na yi wa rashin aiki ne da gangan ko kuma ya faɗa gadar zaren da rashin ta shirya ba tare da saninsa ba. Jami'an sun gaya ma jaridar cewa bayan korar Comey a watan Mayun shekara ta 2017 sun damu da yadda Trump ya alakanta korar Comey ɗin da binciken da ake yi kan zargin katse London a zaben shugaban ƙasar Amurka.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro kamar yadda muka yi muku alƙawari a madadin shirin zabe ko nadi a wannan mako za mu ci gaba da gabatar muku da hirarrakin da sashen Hausa na muryar Amurka yayi da ƴan takarar shugaban ƙasa wato shugaba mai ci Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC da kuma babban abokin hamayyarsa tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP. Ai sauraro lafiya.
Kaje magana albashi wuce kankanta minimum wage ana ta janja tsakanin gwamnatin tarayya kungiyoyin kwadago da jihohi. Jihohi da yawa sun ce ba za su iya biyan 22,000 ko 24,000 ko 30,000 da kungiyoyin suke nema ba. Ya kake ji za a warware wannan matsalar albashi wuce kankanta ne dinka?
Wannan magana na yi ta a majalisata
da kai da Buhari. Da yan arewa ne musulmi ne Fulani ne don haka abin ya cikin gida ce. Kaya mutanen musamman mutanen arewa za su yi bambanta tsakanin ka da shi?
Bambanci da yawa ko.
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya. A ci gaba da kawo muku hirar da sashen Hausa da shugaba mai ci Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC da kuma dan takarar babban jam'iyyar hamayya PDP tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar. A yau shugaba Buhari ya yi bayani kan batun mafi kankancin albashi yayin da Alhaji Atiku Abubakar ya yi batun tattalin arziki da kuma abin da ya bambanta shi da shugaba Buhari. Ga madugun wannan hira Aliyu a hirarsu da dan takarar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar.
Da kai da Buhari da yan arewa ne musulmi ne Fulani ne don haka abin ya cikin gida ce. Kaya mutanen musamman mutanen arewa za su yi bambanta tsakanin ka da shi?
Bambanci da yawa ko.
To ina sai.
Na nan ci ba zan ga ni dan siyasa ne shi ba dan siyasa.
Sai kenan sai wani kuma.
Akwai da yawa. Da hurda da jama'a da rashin hurda da jama'a wannan ma bambanci ne tsakanin.
Sannan kuma dukkan ku kun saka an sarki na soja na yaki ne ko wannan ku ya rike bindiga. Kuna da kamannu da yawa abinda mutane suke so su cike har yanzu kuma hada fada tsakanin manyan kungiyoyin arewacin Najeriya da suke Kaduna. Kasan da haka kaman elders menene northern elders da ɗayan da su Ango Abdullahi wannan suna goyon bayan ka wannan suna goyon bayan shi to tun nan an fara samun baraka a arewa din ya za ku mutane
ai ba wani abin mamaki ne a harkan siyasa ko kuma harkan sarauta duka ta gada ai gida ɗaya za ka samu wajen sarauta ma sun rabu biyu.
Na'am.
Don haka a siyasance don an rabu biyu wani sabon abu ne.
To yanzu mu shiga cikin batun takarar nan taka. Me yasa ake so ka zama shugaban Najeriya ne?
Domin na so ni a zuciyana ba abinda Najeriya ba ta yi mini ba. Don haka kuma ina da ƙarfi da zan yi wa Najeriya ko in taimakawa jama'ar Najeriya zan yakacin kokari na taimaka.
Amma ba ka taimaka musu sai ka zama shugaban ƙasa?
Eh to ka iya sani fa in kana so ka taimaka yawancin jama'a in baka samu shugabanci ƙasa ba don ka ɗauki waɗansu matakai wanda za ka yalwata rayuwar jama'a ko me dukiyanka ba za ka iya yi ba.
Ba ne abubuwa uku zuwa hudu da kake jin ba daidai suke tafiya ba a Najeriya wanda kake son ka cinye.
Akwai abin da ke tafiya daidai ne a Najeriya sai ka bani ka faɗa mini.
A to ai kai kake da man jagorancin Najeriya sai mutane Najeriya za su san idan Allah ya saka samu abin da yawa.
Ka dubi tattalin arzikin ƙasar mu yadda ya lalace yanzu.
To ta yaya ya lalace ba ne alƙaluma ne gane lalace su kamar ya.
Ga rashin aikin yi.
Amma na ido kasashe suna fama da shi.
Ko amma na zaunar waɗansu ya fi waɗansu muni. Bai kamata a ce namu ya fi kowanne ne muni ba. Kwana biyu da suka wuce nan fa an ce ‘yan Najeriya waɗanda ba su da aikin yi miliyan 21. Ba mu taɓa samun irin wannan ba tun a rayuwar Najeriya ne tun na tashi. A ce yau miliyan mutum 21 ba su da aikin yi kuma matasa ne maza da mata ba su da aikin yi ban taɓa ji ba sai wannan karon. A wani dalili?
Kana jin sakacin gwamnati ne ko miliyan?
Sakacin gwamnati mana. Sakacin gwamnati mana.
To na ɗaya na biyu kenan sai me kuma?
To ga yadda muke fama da rashin tsaro. Ba ko duk inda ka je ƙasar nan za ka samu wannan rashin tsaron.
Amma kafin a zo yanzu ma an yi fama da
to ai lokacin wancan bangare wuri guda ɗaya ne. A arewa maso gabas ‘yan Boko Haram. To yanzu mun zo mun same shi ko'ina. Har zamfara ma an ce gashi nan ba zaman lafiya. Ba wani bangaren ƙasar nan inda za ka je ka samu zaman lafiya. A kudu ana sace-sace, arewa ana sace-sace mutane. Ana fashi.
Me ran ka game da abin da ke faruwa a Zamfara? Su ba makiyaya bane ba manoma bane.
Wannan yan fashi ne.
Yan banga ne.
Yan fashi ne kuma da barayi. Abin da ke faruwa a Zamfara.
Mun kusa zuwa ƙarshe a mutaba batun cudanyen Najeriya da ƙasashen duniya. Ta yaya za ka gyara wannan cudanyen? Idan ka gamsu da yadda cudanyen mu take tafiya da sauran.
Na babu.
Me ba daidai ba? Babu.
Akwai abubuwa da yawa wanda ba daidai ba.
Kamar nan.
Dangantakar mu da ƙasashen waje gaskiya ba kamar yadda ya kamata ya zamanto ba. Kuma yana daga gare mu musamman ma a ƙasashen Afirka. Ta yamma da kuma sauran ƙasashen Afirka baki da yadda da aka samu da tsayawa akan harkokin da suka shafi Afirka musamman da harkokin ko yanci ko kuma ci gaban ƙasa da sauransu ko muna so ko ba mu so mun fi yawancin ƙasashen Afirka wadata da kuma arziki. To kamar yadda muke taimakawa sauran kasashen Afirka da ba mu yin shi a yanzu kuma kamar yadda muke ba su shugabanci a da ba mu yin shi a yanzu don haka duk waɗannan abubuwa ya shafi yanayinmu ko kuma dangantakarmu da kasashen Afirka.
A nashi bayanin shugaba Muhammadu Buhari ya taɓa batun ƙalubalen da ake fuskanta a yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma inda aka kwana akan mafi ƙanƙantar albashi.
Ranka dai ka yarda cewa watakila kasawar doka ta aiki yana taimakawa wajen barin aƙidar nan ta canci da rashawa ta ci gaba?
To, ina so ka tambayi waɗanda suke riƙe da wuri da mutane yanzu. Kamfanoni nawa sai sun biya kuɗi yanzu su samu kwangila? Ni dai zan yi magana akan tarayya. Kuma a jihohin ma idan gwamnatoci sun ba da kwangila yaya a wajen biya? Yanzu ka ga duk kamfanin da aka ba kwangila ana biyan shi. Shi yasa kake gani ake ta ayyuka iri-iri
a tarayya da kam.
A tarayya. To abin da jihohi ke yi, abin da nake so, ƴan takarda elite a kan idan su aka yi ma Najeriya ɓannar da aka yi mata shekaru 16 da hudu, me suka yi? Ba su ma fita haƙƙin da Allah ya ɗora masu ba na cewa sun yi ilimi a ɗauka ma ba ma gwamnati ta biya masu ba suka yi ilimin, iyayensu suka biya masu. Ai, haƙƙin da aka sa su shi ne su tabbata an yi amfani da kuɗin baitul mali a kan amana a kan doka. Me suka yi da suka gaba a yi? Yanzu wannan kuɗin da na ba da wanda muke kira bail out, wato bashin fitar da su daga cikin kasa biyan albashi da sauransu. To ai, wannan abu da aka yi ai ba a ɓoye muka yi ba. Ba a cikin duhu muka yi ba. Da muka yi sai da muka faɗi, aka faɗi a gidan rediyo, aka faɗi a gidan aka ba ɗan jarida, me yasa waɗanda ma'aikatan da ba a biyan su albashi a cikin lokaci, me yasa ba za su je ta hanyar kungiyar ma'aikata ba su faɗi a jarida su yi ƙara?
Suna fitowa kan titina suna ta zanga-zanga, suna yajin aiki, suna yanda wa'annan abubuwan. An kaji magana albashi mafi kankanta minimum wage, ana ta jahanja tsakanin gwamnatin tarayya, kungiyoyin kwadago da jihohi. Jihohi da yawa sun ce ba za su iya biyan 22,000 ko 24,000 ko 30,000 da kungiyoyin suke nema ba. Ya kake ji za a warware wannan matsalar albashi mafi kankanta ne dinka?
Wannan magana na yi ta a majalisa ta ministoci. Dole na koma ne magana da Hausa, saboda na tashi a wurin Hausa sai na ba su labarin shifshin mahaukaciya. Ma mahaukaciya ta tafi da ta yi ice na ko na hura wuta ne ko na meye, ta yi ta ɗauri sai ta kasa ɗauka.
To,
maimakon ta rage sai ta ƙara. To, yanzu ka gaya mun magana cewa wasu jihohi har yanzu ma'aikata suna bin su bashi na wata 6 ko fiye da haka na albashinsu, duk da gwamnatin tarayya ta fidda kuɗi ta ba su don a biya albashi. To, kuma su masu aikin labor
kwadago,
yan aikin kwadago, su ba 'yan Najeriya ba ne ba? Ba su san abin da ke afkuwa ba a jihohi, cewa akwai jihohin da yanzu ba su iya biyan albashin na yanzu?
Amma sai a ran ake ranka ga kudin da kake ba su, ana bayar da shi ne bisa tunani yawan bukatun da kowace jiha take da ma'aikatanta da sauransu.
Amma ai abinda aka ce kowa yayi ya faɗi abi ministry ba ministry, ma'aikata da ma'aikata, a gano wane ma'aikatan, wani mataki ake biyan su, kowa ya san ko ma'aikata gudano ne, sai ga an sami 'yan bogi da yawa. To, me suke yi su gwamnonin? Mu a gwamnatin tarayya inda nan ne wa duka ƙasa dai, haƙƙina ne ga ana yi, amma ana yi aka ƙoƙari a kan wannan irin zamantakewa da ake yi. Saboda haka ana idan mutane gwamnati ba su biyan su albashi suka ƙyale, tuwa kuma za ya za su dora mashi shugaba.
Amma kada gwamnatin tarayya ita nawa za ta iya biya mafi karanci na albashi?
Yanzu ba na ga maka bashin da muke ɗauko daga ƙasashe da wani titina, ni abin da na yadda da shi, idan akwai titina masu kyau, akwai tsaro, na farko dai akwai tsaro, akwai titina masu kyau, akwai layin dogo, akwai wutar lantarki, Najeriya za su yi gashi, ƴan Najeriya za su, waɗanda suke da niyyar cin halalinsu, gumunsu, za su ci gaba da yin aiki, su rabu da gwamnati ma.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai ku tare mu ranar Talata a shirin Tsaka Mai Wuya domin jin ƙarashin waɗannan hirarraki. Kuna kuma iya garzayawa shafinmu na sada zumunta Facebook domin bayyana ra'ayoyinku akan tambayar da muka yi dangane da wannan hira. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Aliyu Mustapha Sokoto da ya jagoranci hirar, alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za a gudanar da zaɓukan cikin kwanciyar hankali da lumana. Da alheri.
Madalla. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Yanzu haka wannan tuanitin 'yan awarin Ambazonian na kudancin kasar kamar da ke fafutukar ballewa da kasar, tuni ya sanya ɗan ruwan jama'a yin gudun hijira zuwa wasu jihohin Najeriya, ciki har da nan jihar Taraba da ke makwabtaka da Kamarun. A wani mawuyacin hali ne waɗannan 'yan gudun hijira suka samu sulalewa zuwa Najeriya, ciki ko har da mata da ƙananan yara.
Ya hayana sukul
Suna na Fadi Matu. Kafin tashin hankali muna zuwa makaranta, to amma yanzu babu hali domin sun kashe mana iyaye, babu makaranta. Muna kuma son koma makaranta mu ma mu yi karatu.
Gudu hijira. Imin zanga ina bebi wa to gi goddo zanga ne barai mu. Me bari ni min bandira be. Dan bo min dogge wala ko min mare.
Kamar dai yara da magidanta, su ma mata yanzu haka suna cikin mawuyacin hali yayin da wasu ma suka haihu akan hanya sakamakon wahala da suka fuskanta. Malama Dudu Ardo da ke rike da yaro a sassanin wucin gari da ke barna yankin Mambila ta ce an kashe mata yan uwa da dama kuma sun ga tasku na haka ma suke neman taimako.
Inda Abdul Duardo bone buri min sembe be bar da ne min family ji amin sakira be amin
suna na Duardo wahala ta yi mana yawa sun kashe mana iyali yanzu gashi muna cikin mawuyacin hali babu wajen kwana mai kyau babu ma abin da zamu ci wasu cikin mu sun haihu akan hanya muna neman taimako ga yaran babu lafiya kai wannan wahala ko ta yi mana yawa.
Nyawuji buri min sembe bikkon ji amin fadum damuwaji buri
kamar Dudu Ardo ita ma wannan tace ba za ta mance da abun da ya faru da su ba
dan Fatimatu ambazona oriwi amin warti under Nigeria ro
suna na Fatimatu in aware ambazonia ne masu katarwa zamu zuwa Nigeria sun kashe mana mutane sun sace mana dukiya da kashe mana dabbobi mun zo nan muna shan wahala babu abin da zamu ci babu sutura babu wajen kwana dan Allah muna roƙon kasar Nigeria da Kamaru da su taimaka mana.
Mentori na sai duniyar Najeriya be Kamaru sai ni be vallita mi.
To ko me magidantan da tashi hankulan ya rabo da matsugunan su ke cewa Pastor Lisbon Lazarus dake cikin wadanda aka raba da muhallan su cewa yi.
Inda Pastor Lisbon Lazarus ne gorte daga Hama Nwa Cameroon pero fida yimbe wula sareje.
Suna na Pastor Lisbon Lazarus na fito ne daga yankin Yar na Kamaru. Yan sanda ne da wasu dake sanye da kayan sarki su ke mana farmaki suna kone kone sun kona mana gidaje da makashe kashe. Gani haka muka tarwatse muka gudu yanzu haka ban ga yaya na da ma iyali ba kusan watanni biyu ban san ko suna raye ba. Mana gudu ne zuwa jeji ta haka ne ko na tsira zuwa nan
bam jonta le wurdidi komidon donalade semi vanga don di hande
kamar Pastor Lazarus su ma wadannan yan gudun hijiran cewa suka yi.
Zunana Zubairu, gwamnati Kamaru yayi adalci ta zo ta taimaka mana mu dan gudun hijira domin Amazonia sun kace mu awasa da dukiya duka an kona mana dakuna duka ba tsaro a wuri mun gudu mun dawo Najeriya yanzu. Yanzu mata da yara muna cikin matsala ga suna in ka gansu.
Sunana Abdul Karimu Bello, Cameroon local government wa chief division sai soja ya gudu ya baruri ko yaushe muna tamani wai akwai gwamnati da zai zo kashe mun sanu ya fi 200 an kona gidaje ba riga ba wando kowa ya gudu ya bar gidane kawai da kaya shiki suka rufe hanya duka mun bi ta hanya ne zuwa nan game
yanzu haka dai kungiyoyin sa kai na Hausa Fulani dake karamar hukumar Sadauna da kuma takarar na Stop Genocide Action Group na ko cikin wadanda make taimaka wadannan yan gudun hijira.
Sunana Hassan Malam Musaleme, mataimakin shugaba na kungiyar Hausa Fulani ta karamar hukumar Sardauna. Ina kira ga gwamnatin Kamaru da gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatin Taraba da gwamnatin karamar hukumar ta Sardauna ga wadannan manya-manyan kungiyoyi irin su Sema da Nema da Red Cross ya kamata su kawo ziyara su ga wadannan mutane kuma su taimaka musu da gaggawa don suna cikin damuwa. Taimaka musu da kayan abinci da simfida ita local government ta tura likitoci su duba lafiyansu don akwai waɗanda suka aifu akan hanya akwai waɗanda suka aifu a nan akwai waɗanda suka shigo nan da harbin bindiga waɗanda suka shigo wannan karamar hukumar Sardauna a nan Najeriya sun kai 600 a yanzu haka amma mafi yawan su mata ne an karkase majajen su duka ire-iren su dai suna nan.
Sunana Jibrila Umar Cede, ungiyar mu ta Sigak tare da hadin guya da ungiyar Hausa Fulani ta karamar hukumar Sardauna nan mun kawo musu tallafin abinci da sutura da magunguna na yara lamarin na ya fi karfi mu kadai muna neman taimako da gwamnati da sauran kungiyoyi.
To wai ko wani hali yake ciki game da wadannan yan gudun hijiran? Mr. Novelga Dan Abu da ke zama babban sakataren hukumar kai daukin gaggawa ta jihar Taraba ya ko bayyana yadda masu ka tarbi wadannan jama'a.
Lokacin da sun samu zuwa gwamnati ji labarin sai ya ba mu ne maza kai musu kaya gaji kuma muka kai mun ba su sannan kuma rusan limon ji samu labarin kuma cewa suna karowa sai ya sake bada mu ne mu yi rutu mu kawo mishi don ya ba mu kudi mu sake saya kaya mu kai musu. Yanzu mun gama rutu mun kai yana wurin deputy governor zai kai mishi. Idan Allah ya da samu approval za mu sai kai mu kai masa kuma. Bayan haka mu da kanmu a nan muka yi tunanin cewa wannan ba gwamnatin state kada nuyin zai zo gagare shi. Saboda haka mun neman partners namu da stakeholder su masu tallafa su kawo taimakonsu a kai masu. Ayyar kura ya taimaka don abin da ya samu suna min yiwuwa zai sami ne sami su suma. Don haka ba muna buwa taimaka ma juna mu duka mu yan adam.
Gwamnatin jihar Taraba ta ce za ta ci gaba da tallafawa waɗannan 'yan gudun hijira da suka fita da ƙasar Kamaru, kamar yadda sakataren yaran labaran gwamnan jihar Hassan Mijin yau ya ƙarin haske.
A yawansu sun kai mutane 8,000 waɗanda suka shigo, kuma suna nan suna ƙara ƙaruwa. Kuma da ikon Allah dai gwamnati na nan ana kokari yadda za a yi a tabbatar da duk abubuwan da suke bukata an samu an taimaka. Gwamnatin jihar Taraba na sane da zuwan su. So a yanzu haka da nake maka magana, mai girma gwamna ya sa an sake rubuta sabbin abubuwan da ya kamata a kai musu. Yanzu haka ana kokarin saya aka samu a kai musu.
So ma a nasu bangaren hukumomin tsaro sun ce sun dau matakai ne domin ganin cewa ba ma shigo da bata gari ba, musamman a wannan lokaci da ake fama da matsalan 'yan Boko Haram. David misal shine kakakirin na 'yan sandan jihar Taraba ya kobe ne matakan da ake dauka dangane da shigowar 'yan gudun hijiran.
Takin tsaro muke daukawa a iyakanmu na jihar Taraba da Kamaru, muna da unit na musamman wanda suke kula da border, wanda muke kiran su border patrol. Duk inda ka ga akwai 'yan gudun hijira, inda an tabbatar da su 'yan gudun hijira ne, an tashance su, kuma an riga an ba mutane ne wanda suke zaune wajen domin da niyan aikata wani abubuwa ba. Dole za a kawo mana shi a rubuce cewa fa an samu mutane a wuri kaza, gashi kuma 'yan gudun hijira ne. To dole ne mu kuma domin da shiga aikin mu ne na tabbatar da tsaro, mu tabbatar da cewa mun sare su daga kowane.
Kawo yanzu alƙaluman hukumomin agaji na ko cewa akwai 'yan gudun hijira da rikicin 'yan aware na kudancin Kamaru ya shafa kusan 30,000, wanda yanzu haka make watsi a jihohin Taraba da Benue da ma sauran jihohin da ke makwabtaka da ƙasar Kamaru a Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Yayi gado ya kare, yayi matarazi ya sanya, kuma yayi katifa rasa, gare ni oba canya, ga ku kafet fa a daki, handa ku jiri nasa, sannan wani ba shi nake so, duka Allah na kauna ku. Shi dai mai fa kudin can wani aiki yayi ma Allah ya ji dadi ya bashi abinsa, an ga iko da baka da aho wani aibu kai wa Allah ya ji zahi ya naka abinsa, shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa, nake kuma ikon nasa o Allah sarki iko. Shin malai in ka gane abunda tabara ibaka, to malan galaka gode mutukan kuma kai butulci, ranan karanku da Allah to ranan ka sha duka, walakiri yana tikanka su maraya suna canje ni kuku hakuri ban bashi. Bayan ku hakuri ban bashi sai dai ta zuga ai dukan su maraya suna canje. Haba Allah ga bayanka albarkan manzan Allah, haba Allah sarki iko. Wani ga marasan di tasa, ga haishal kuma tasa, ga belbunan tasa 68 duka nashi, sannan wani bashi da taya, to duka Allah na kauranku. To duka Allah na kauranku.
To madalla, kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri, inda za ku ji shirin nagari na kowa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amerika, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Musique info pour chacun.